وأتيت يا خير الشهور تهدي تراسيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور وأتيت يا خير الشهور تهدي تراسيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور
يا سعد قلبي كلما أقبلت ضاعفت الأجور وجمعت بين فضائل نور على في القلب نور
وأتيت يا خير الشهور تهدي تراسيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيان جاي سوائر انت الدين المسلنتي تاردفاتا مناسكين قوش اللافيا ألا دا تدامو لدكنا الكيران دكي تكون ونرانر آمين ثم آمين يوم واماس البركة دكي سورة رمو أدي ديوان اللوكة أبو عبد الله عمر ياكوب إيليني كما كلن كي مكلالي مرحبا أن نشر النوم البركة نا ilimi cikin ilimi shirin da yake yin duba na tsanaki akan ayar alkur'ani mai girma tare da gayyato malamai daban-daban domin yin cikakken bayani akan ayar wajen fassarar ta abinda take karantarwa bayanin sabbin saukar ayar yin cikakken bayani akan darussan da ke cikin ta idan kuma akwai wata mu'jiza a cikin ayar zamu yi bayanin ta cikin yardar Allah shirin da ke zuwa muku ta gidan rediyon Dala mai yaɗa shirye-shiryensa a kan mita 88.5 a zangon FM. A kowace rana Asabar da misalin ƙarfe 9 na dare cikin yadda Allah. Ku tabbata kun kasance tare da ni domin amfanuwa da abubuwan ilimin da suke cikin shirin. Shiri ne don bawan Allah ya ɗauki nauyin kawo muku. Muna addu'ar Allah ya sa masa albarka a iyalansa da kasuwancinsa amin summa amin. A cikin shirinmu na wannan makon, za mu ɗauki babbar ibadar da musulmai a kullum suke aiwatar da ita har sau biyar. Ibadar da malamai suke bayani cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa ita ce ta raba tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba. Wannan ibadar kuwa ita ce sallah. Domin samun cikakkun bayanai akan wannan ibadar mai girma, muka ɗauko aya ta 153 da ke cikin suratul Baqara. Mun kuma gayyato muku manyan malumanmu da suka haɗa da Alaramma Hassan Muhammad Tahir, Sheikh Zakiyyu Ubal Adam, Dr. Kabiru Abubakar Asgar, Dr. Ayuba Muhammad Kaura, Dr. Magaji Falal Zarewa, Dr. Wani Saluhu Musa.
إما أتيت تعانقات في الدوح أطياق الزهور والكون يهتف ضاحكا
رمضان يا بدر البدور وأتيت يا خير الشهور تهدي تراسيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور
ما شاء الله a farkon shirin namu kafin zuwa wajen Alaramma Hassan Muhammad Tahir zamu karbi wannan sakon
Al'umar garin Kano kamar yadda sanarwa ta gabata cewa za a bude katafaren kantin suturin adon zamani mai suna BBT Zara Gallery
a yanzu haka an bude wannan katafaren kantin wanda yake makare da kayan sakawa iri-iri da suka hadar da shaddodi da atamfofin zamani material da lace dogayen rigunan mata wato abaya mayafai da sarƙoƙi takalmi da jakunkuna na zamani ga dalla-dallan yadukan maza da na mata
domin samun kayayyaki masu kyau da inganci cikin sauƙi da rahusa ba tare da kaje ƙasar Dubai ba maza ku garzaya ka tafarin kantin BBT Zara Gallery
BBT Zara Gallery na nan a layin plaza kusa da bankin UBA kasuwar kantin kwari a cikin garin Kano
a tuntuɓi lambar waya 0806602 75576 domin neman ƙarin bayani
barkanmu da dawowa kamar kowane mako muna tare da Al-Rabma Hassan Muhammad Tahir domin ya karanta mana aya ta 153 dake cikin suratul Baqara. Al-Rabma, idan ka shirya, bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.
الحمد لله. شيخ زكي أبال آدم دكي أنقر أنكبا أسكن برنن كانو شيني فسرامنا آية تام أولنا ماكوا مالا زكي غريكا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. دنگامي كثير من آير كما يدعى لرما يكرتو يا أيها الذين آمنوا استعينوا بصبر وصلاة إن الله مع الصابرين. الله يكتوى يقود الدو في إيماني ونمتي مقونا حقودي ده صلى للي الله ينترد مسا حقود ما مصعدي الله يرحم مسا يكتوى أنا الله سبحانه وتعالى أنا أمات المؤمنين بس دنگامي من تمقو أودن الله سبحانه وتعالى al'amuran su na addini da na duniya da ya ba su hakuri da kuma juriya wajen yin sallah domin Allah subhanahu wataala shi kadai ne wanda ake neman taimako a wajen sa kamar yadda ya tabbatar da haka a gurare da dama a cikin alqur'ani ne girma Allah ta'ala yana cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautawa kuma kai kadai zuwa gare ka muke neman taimako a wata ayar Allah yana cewa fasabarun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun wallahu almusta'an Allah shi ne wanda ake neman taimako a wajen to Allah yake cewa ku nemi taimako a wajen Allah da ya baku hakuri da kuma yin sallah wanda hakuri shine kame rai daga fushi da rashin hakuri da kuma hana ta abubuwan da take so da hana harshe kokawa da kuma tabbatuwa akan hukunce-hukuncen Alkur'ani da sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Ibn Kathir Allah ya masa rahama yana cewa hakuri anan iri guda biyu ne na farko hakuri akan barin abubuwan da Allah ya haramta da kuma wadanda suka saba masa sai na biyu wanda shine ya fulada wato hakuri akan biyayyar Allah madaukakin sarki wanda shine wasiyar da Allah subhanahu wataala ya ga halifa Allah ta'ala yana cewa fa'buduhu wasabir li ibadati ma'ana ka bauta masa ka kuma yi hakuri ga bautar tasa amma fa a sani hakuri shi kadai baya amfanarwa ga komai sai an hada shi da tsoron Allah subhanahu wataala Allah ta'ala yana cewa innahu man yataqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin lillahi duk wanda ya ji tsoron Allah ya hakuri to lalle Allah baya tubatar da ladan wadanda suke yi masu tawa. Akwai nau'in hakuri na uku shine hakuri akan bala'i da musibu. To a wannan ayar idan muka duba a wacce Al-Rahma ya karanto zamu ga cewa Allah subhanahu wataala yayi umarni da a nemi taimako na samun hakuri wanda muka yi bayanin sa yanzu da kuma yin sallah a wajen sa wajen tafi da al'amuran addini da ma na duniya baki daya wanda mun yi magana akan hakuri a takaice dangane da abin da ya shafi sallah wanda kamar yadda muka sani sallah dai ita ce rukuni na biyu daga cikin rukunan addinin musulunci bayan furuci da shedu guda wanda ita sallan nan wata ibada ce da tattuka da kuma ayyuka ke bantaru wanda ake nufin sancin Allah da ita ana bude ta da kabbara a kuma rufe ta da sallama tana da sharudai da rukunai da wajibai da kuma sunnoni ke bantato da suke da alaka da ita magabata na da da na yanzu sun yi ittifaki akan wajibcin sallolin nan guda biyar wanda yana daga cikin alfanun irin waɗannan sallolin na Allah subhanahu wataala ya sanya ta tana hani akan alfasha da kuma munkari kuma ya sanya ta mafi girman taimako wajen samun abin da zai jawo wa mutum maslaha a addinin sa da kuma duniyar sa kuma ita sallan nan tana zamantowa gafara da kurakurai da zunubai da kuma tsarkake zuciya da dai sauransu shi yasa Allah ya umarci mu'minai su nemi taimakon sa da ya horo musu hakuri da kuma yin waɗannan salloli don su sami alfanu da abubuwan da suke maslaha gare su na duniya da kuma lahira daga ƙarshe Allah ya rufe da cewa inna Allaha ma'as sabirin sannan Allah yana tare da masu hakuri wato waɗanda hakuri ya zame musu ɗabi'a da siffa ta hanyar samun taimakon ubangiji da dacewarsa akan waɗannan siffofin wanda hakan ya sa al'amuran addini da na duniya suka zamo masu sauki a gare su ba sa jin nauyin aikata su wanda kalmar ma'a anan Allah da ya ce ma'as sabirina ma'iyya tarayya kenan tana da nau'i guda biyu akwai mai iya amma akwai kuma mai iyaka sa mai iya amma ita ce mai iya da ta ga mai kowa da kowa ma'ana Allah subhanahu wata'ala yana tare da kowa da kowa kamar yadda yake faɗa cewa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku a duk inda kuke akwai kuma mai iyaka sa wanda ita kuma ta kebanta ne masoyan Allah da waliyansa kamar yadda Allah yake cewa a cikin Al-Qur'ani inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinuna Allah yana tare da waɗanda suka ji tsoron sa da kuma waɗanda suke masu kyautatawa kuma kamar yadda Allah ya faɗa ga Annabi Musa da Harun yake cewa innani ma'akuma asma'u wa ara ina tare da ku ina ji kuma ina gani Allah ta'ala ya samu dace ya kuma wadata mu da samun waɗannan sifofi guda biyu na hakuri da kuma juriya wajen yin salloli ya kuma samu daga cikin bayan sunanai wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Dr. Kabiru Abubakar Asgar ya yi mana bayanin sababbin saukar ayar ta mutu wannan makon
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بايا هكا ينقوى ما سأل بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دنجني دا فدن الله سبحانه وتعالى لألّا يكتوا واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ونيتتي آية دليدة حمسند أكوكو كأتكين سورة البقرة تو بند يفارو جمدا سبب sauka wannan aya shine kamar yadda yazo a cikin tafsirin Zadul Masir na al-Imam Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi da kuma Abu Hayyan al-Andalusi a cikin tafsirin sa al-Baharul Muhit shine mushrikai ne suke cewa sayarji'u Muhammadun ila dinina kama raja'a ila qiblatina da sannu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zai dawo ga addinin mu kamar yadda ya dawo ga al kiblamu wato abinda ya faru labarin yana da dantsayi amma a takaice kwarai da gaske ya tabbata a tarihi ta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tsawon zaman shi a garin Makka shekara 13 to yana kallon alqibla ne ta Baitul Maqdis amma a cikin san abinda yake so a zuciyarsa da abinda yake fata yana ta fata yana son Allah subhanahu wataala ya mayar masa da alqiblarsa zuwa ga Ka'aba dan ya zama ya dace da alqiblar kakansa Ibrahim alaihi salam wanda shine awalan nas bihi kamar yadda wato al-Imam al-Bukhari ya ruwaito daga sahabi Bara'u dan Azib to da haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam Ahmad ya ruwaito ya kasance yakan yi sallah a Ka'aba din amma sai ya kalli inda yake mafkantan Baitul Maqdis wato kamar a ce arewa kenan da ita to har dai zuwa lokacin da aka yi hijira da aka dawo Madina karo na farko ya ci gaba da fatan wato abin nan ya samu Allah ya jiya masa zuwa Ka'aba shine Allah yake cewa kad nara taqalluba wajhika fis sama zuwa karshen aya to malaman tarihi suka ba da labarin cewa a tsakiyar watan Sha'aban bayan watanni 16 da yin hijira zuwa Madina to shine aka saukar da falal walliyannaka qiblatan tarbaha anan da Allah subhanahu wataala ya juya masa zuwa al-qibla ta ainihin Ka'aba ibnu Abbas a cikin riwayar Nasa'i yake cewa wannan shine awwalu ma nusikha fil Islam al-qibla to dan haka wannan hadifa ta zama wata babbar wato matsala ce da ta faru wanda ba a saba gani ba sanadiyya haka zaka ga Allah subhanahu wataala ya ambaci juya al-qiblan ya maimaita ta a jajjire hawuri uku kaman fadan Allah kad nara taqalluba wajhika fis sama' falun walliyannaka aka sake ce mishi falal walliyannaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka sannan aka sake maimaita mata aka sake maimaita wannan dai magana a jajjire wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa innahu lal haqq min rabbik kuma Allah bi ghafilin amma ta'malun aka sake maimaitawa a ayat da ke biye da ita kuma cewa wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatrahu li alla yakuna lin-nasi alaykum hujjatan illa alladhina zalamu aka maimaita wannan magana kaga a jajjire har sau uku saboda nauyin magana to da aka juya al-qibla sai da masu musulmai tunda dine nasu na din Allah suna biyayya ga shari'ar sa ba su shiga damuwa ko suka yi ta kawo shubuhoyi ba sai suka juya suka ci gaba da abinda Allah subhanahu wataala ya umurci sauran mutane kuma sai suka rabu da'ifa guda biyu yahudawa sai suka maida abin fitina da wata wato matsala wadda a dalilin ta suka ci gaba da kawo shubuhoyi da yin isgiri ga addini suna cewa to ba gashi nan ba yana ce muku wai shi yana bin addinin annabawa ne gashi nan ya ce yana bin addinin da annabawan bani sai ya kawo to gashi nan ya daina bin alqiblus ya dawo alqiblar maguzawa mutanen garin su wato Quraishi kenan suka yi ta yin wannan musulmai waɗanda kawai suka samu damuwa shine tunanin to waɗanda suka mutu kafin a canza alƙiblar fa su ne wanda Allah ya ba da labari yake cewa ma kana Allahu li yudi'a imanakum Allah ba zai wulakanta ba zai tarwatsa imaninku ba wato sallaku kamar yadda yazo a cikin sunan Tirmidhi da kuma asalin sa a cikin sahih Bukhari to wannan kenan ta wannan bangaren ta bangaren su kuma mushrikan Makka to shine sai suka fara murna suna cewa yawwa al'amari ya bayyana dama mun ga ya muku Muhammadu ai zai dawo gida to gashi nan yanzu ya fara ya dawo alƙiblar mu domin su har a lokacin ba su gushe ba suna bin alƙibla ta ainihin Ka'aba a cikin burbushin abin da ya saura musu na addinin Annabi Ibrahim duk da cewa maguzanci suke yi gumaka ne da su a Ka'abar amma dai ita suke kallo su suna kallanta a matsayin alƙibla su ta maguzawa shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo alƙiblar annabawa kakanninsa su Ibrahima da Ishaqa su Ibrahima da Isma'il dan haka shi yana murna Allah ya dawo da shi alƙiblarsa ta iyayensa annabawa su Ibrahim alaihi wassalam su kuma suna cewa ai ya dawo alƙibla ya dawo cikin hayyacinsa to shine Allah ya saukar da cewa wasta'inu bis-sabri was-salah ku nemi agajin Allah bis-sabri ta hanyar hakuri was-salati da kuma tsayi da sallah inna Allaha ma'as-sabirin lalle Allah yana tare da masu hakuri ma'ana Allah yana ma musulmai nuni zuwa ga su hakuri su jure maganganu na batanci da waɗannan bangarori na Yahudu da bangaren mutanen Makka suke musa wannan shine a takeice kenan game da labarin abinda ya faru aka saukar da wannan aya wallahu a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullah
bayanan hukunce-hukuncen da ke cikin ayar sun zo mana daga bakin Dr. Ayuba Muhammad Kaura
bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hakika sallah da hakuri abubuwa ne masu girma akan haka ne Allah subhanahu wataala ya umarci bayi da su nemi taimakon Allah akan su Allah ya ce wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in ku nemi hakuri akan sallah da kuma ku nemi taimakon Allah akan hakuri da kuma sallah muna fata Allah subhanahu wataala ya ratar da mu ya ba mu hakuri akan wannan abubuwa masu girma guda biyu hukuncin sallah a jumlace hukunci ne wanda yake bayyane a cikin nasusa na shari'a sallah dai ita ce imani sannan ita ce take bambantawa tsakanin mumini da kafiri Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum ay salatakum sannan kuma yake cewa fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din idan suka tuba suka tsaye da sallah suka bani zakka to sun zan ɗan uwanku a addini kaga wannan ayoyi guda biyu suna nuna karfin imani a dalilin sallah don haka Allah ya farlanta sallah akan al'umma ta ba daya sallah farilla ce hukuncinta farilla ce ta aini akan duk wani wanda ya ansa sunan musulunci indai yana cikin musulunci kuma yana da wato rayuwa yana da iko to sallah ta zan wajibi aini akan shi ma'ana shi karan kanshi ta zan wajibi kan shi akwai dalilai da suke nuna wajibcin sallah akan mutum na farko inda Allah ke cewa wa an aqimus salata wattaqu wannan umurni ne umurni kuma yana zaman wajibi haka yake cewa hafizu ala salawati was-salati al-wusta ku tsare sallah da sallah kuma ta tsakiya kaga wannan umurni ne shi kuma umurni yana zaman wajibi na inda Allah ke cewa wa aqimus salata tarafayn nahar ku tsare sallah a sasannin rana da sauran ayoyi da suke nuna wato matsayin sallah a cikin addini da hukuncinta yazo a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Annabi Muhammad ya aiki Mu'adh ibn Jabal zuwa Yaman yake ce mashi idan sun ka karbi sallah suka karbi shahada ta Allah shine abun kadaitawa da ibada kuma ni manzo ne to ka fada musu annallaha farada alaihim khamsa salawatin fi yawmihim wa lailatihim Allah ya farlanta musu salloli guda biyar kaga kenan wannan dalili ne a sunna da yake nuna farillar sallah haka nan yazo a ijma'i cewa sallah farilla ce guda biyar asubah adh-dhuhr al-asr al-maghrib isha ijma'i yazo a cikin littafai da yawa daga ciki akwai ibn hazm ya rawaito ijma'i haka nan ibn rushd da sauran malamai ibn taymiya an-nawawi duka sun hakaito ijma'i akan zaman sallah farilla sai dai akwai kuma wani sashi na sallah wanda ba farilla ba wanda wani bawan Allah yazo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mashi ya rasulullah menene ne akaina na musulunci fa qala sallallahu alaihi wasallam khams salawatin fil yawm wal layla fa qala hal alayya ghayruha sai yace shin ku akwai wani abu akaina bayan wadannan qala la sai manzo Allah ya ce la illa an tatawwa sai idan kai tatawui kai nafila saboda haka nan akwai nafila ta sallah wanda ita nafila tana zaman kamar wani hukunci na abun da ake so ba ta zan dole ba to haka nan a takeice dai sallar farilla Allah ya farlanta ta akan bayi kuma akan duka ɗaiɗai kun su kowa dole yayi sallah domin sai da imani wato ita sallah sai da imani kuma imani yana cika ne da sallah sannan hakuri kuma a jumlace shi ma wajibi ne Allah ya umurni da ayi hakuri wurare daban-daban a cikin alkur'ani mai girma kuma ya yi umurni da ajuri sannan kuma ya rattaba lada mai yawa akan hakuri a jumlace dai hakuri wajibi ne domin Allah subhanahu wataala ya ce isti'inu bis sabri was salah ku nemi taimakon Allah da hakuri da sallah yace isbiru wa sabiru ku yi hakuri kuma ku dage sannan Allah subhanahu wataala yayi hani daga rashin hakuri don haka nan umurni akan abu to hani ne akan abun da yake kishiya ne tashi to don haka nan tunda Allah yayi hani akan rashin hakuri to kamar yayi umarni da ayi hakuri idan Allah yayi umarni da ayi hakuri to kamar yayi hani akan rashin hakuri Allah subhanahu wataala yake cewa wala tahinu wala tahzanu kada ku yi rauni kada ku yi bakin ciki kaga wannan Allah ya hana ayi rauni ya hana ayi bakin ciki kenan ayi hakuri wala tubtilu a'malakum kar ku bata ayyukan ku kenan ayi hakuri a cikata su ayyuka kenan Allah ya ce fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wala tasta'jil lahum kada ka musu gaggawa ma'ana ka yi hakuri kenan kuma Allah subhanahu wataala ya rattaba alkhairin duniya da lahira a karkashin hakuri don haka nan shi yasa Allah yake cewa inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab sani dai Allah yana cika masu lada da hakuri cikakke da yana cika masu hakuri da lada cikakka ba tare da hisabi ba inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab sani dai ana cika masu hakuri ladar su cikakka ba tare da kirgawa ba tare da hisabi ba amma wannan a jumlace kenan jumlace hakuri wajibi ne amma a rarrabe akwai abun da yake hakuri akan shi wajibi ne akwai abun da hakuri akan shi mustahabbi ne akwai abun da hakuri akan shi makruhi ne akwai abun da hakuri akan shi sunna ne shi yasa aya ta suratul nahl tana tabbatar mana da cewa akwai lokacin da hakuri yake zama wajibi akwai lokacin da hakuri kuma yake zama mustahabbi Allah yake cewa wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin yanzu kaga duk ayoyin da suka wuce na ayi hakuri duka wajibi ne amma yanzu kaga aya tana shiryar da mu akan mu yi hakuri shi yafi ma'ana idan ba mu yi hakurin ba babu laifi kenan akwai wani lokacin da hakurin zai iya zama mustahabbi kamar aya take nuna mana wa in aqabtum idan za ku rama fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi to ku yi ramuwa da irin abun da an kai muku na wato na gayya idan ba ku yi hakuri kenan ma'ana idan kuna son ku mai da martani to ku mai daidai da abun da aka muku wala in sabartum in ko kuka yi hakuri da huwa khairul lis-sabirin to yafi zama daidai yafi dacewa kuma yafi zama sawaba idan ku yi hakuri kaga wannan hakuri mustahabbi ne don haka nan akwai nasusar da suke nuna hakuri mustahabbi ne akwai nasusar da suke nuna hakuri wajibi ne don haka nan ya danganta da wuri da kuma lokaci da kuma yanayi muna fatan Allah shi ba mu hakuri ya samu cikin masu hakuri ya ba mu lada akan hakuri kuma ya samu cikin masu imani kuma ya samu masu da sallah da hakuri akan sallah da kuma mai da hankali akan ibadu gaba daya subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
قد فاز من قام الليالي
هاجرا دنيا الغرور
يتلو الكتاب مرسلا
مستشعرا ضيق القبور
قد فاز من قام الليالي هاجرا دنيا الغرور يتلو الكتاب مرسلا مستشعرا ضيق القبور
الأمر garin Kano kamar yadda sanarwa ta gabata cewa za a bude katafaren kantin sutrin adan zamani mai suna BBT Zara Gallery
a yanzu haka an bude wannan katafaren kantin wanda yake makare da kayan sakawa iri-iri da skadar da shaddodi da atamfofin zamani material da lace dogayen rigunan mata wato a baya mayafai da sarƙoƙi takalmi da jakunkuna na zamani ga dalla dallan yajikan maza da na mata
domin samun kayayyaki masu kyau da inganci cikin sauƙi da rahusa ba tare da kaje ƙasar Dubai ba maza ku garzaya ka tafarin kantin BBT Zara Gallery
BBT Zara Gallery nanan Alliance Plaza kusa da bankin UBA kasuwar kantin kwari a cikin garin Kano
a tuntubi lambar waya 0806062576 domin neman ƙarin bayani.
على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور
يا سعد من يمضي على درب الهدى ليس هطور
لا ينتمي لا ينحني لا يرتدي
غير الغفور
وأتيت يا خير الشهور تهدي ثغراتي إلى السرور
Shin, ko akwai wasu darasa da za mu amfana da su a ƙarƙashin ayar tamu? Ga Dr. Magaji Falal Zarewa.
Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wato darusan da suke cikin wannan aya ta 153 fadin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu ista'inu bis sabri was sala inna Allaha ma'as sabirin. Darusa ne waɗanda suke masu girman gaske domin Allah madaukakin sarki ya dinkule mana dukkan al'amarin da zai iya tasowa dan adam da kuma hanyar da zai bi dan magance ta a cikin waɗannan al'amura guda biyu da Allah ya umarce mu da su. Shine mafi girman darasin. Wato Allah subhanahu wa ta'ala ya fara yin bude ayar da kira wanne kiran nan da Allah ya bude da shi Allah madaukakin sarki ya bude ne dan ya tabbatar mana ko ya nuna mana irin girma da muhimmancin abinda yake so ya dora mu akan shi yake da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wasu al'amura guda biyu waɗanda ya kirayi bayi da cewa su rika neman taimako da su a cikin dukkan al'amuran su wato Allah yana cewa ku nemi taimako da hakuri da sallah ga dukkan wani al'amari na bala'i da zai tinkare ku ku nemi taimako da hakuri ga dukkan wasu masifu ku zabura ku koma izuwa ga sallah ga dukkan wasu al'amura da suke tinkara ku suke gaban ku malamai suka ce neman taimako da hakuri ya hada duk wani dangi na hakuri da malamai suka yi bayanin shi hakuri abu sada'a ga Allah bayan da zakai ka cimma nasarar da kake nema wajen da'a ga Allah da abin da kake nema sakamakon wannan da'ar face sai kai hakuri hakuri a bisa saban Allah wato daga gujewa saban Allah ba yanda za a yi ka iya gujewa saban Allah tare da irin abin da kake rayuwa da shi nake waye da sabo din da irin yadda zuciya musamman al'amaratu bisu take neman ta ingiza mutum zuwa saban Allah sai mutum yayi hakuri ba yanda za a yi mutum ya ci jarabawa akan wasu al'amura waɗanda suke Allah yana jarabar bayi da su face ta hanyar neman taimako da wato yin hakuri gaban neman taimakon Allah da yin hakuri abin da ya shafi wato kadarori marasa dadi yana wajabta zanto cewa wato bawa ya yarda da wannan kaddara din da zuciyarsa sannan kuma ba zai amfani da harshensa wajen furta abubuwan da Allah baya so ba kalmomi waɗanda za su fusata Allah kamar yadda ba zai amfani da gabansa wajen aikata abin da zai nuna wa Allah madaukakin sarki cewa wannan bawa bai gamsu bai yarda da wannan kaddara ba bal wasu malaman suna ganin cewa abin ma da ake nufi da hakuri anan shine azumi ma'ana ku nemi taimako da yin azumi saboda azumi shi ma yana taimakawa bawa wajen fita daga cikin wasu matsaloli da za su tunkare shi a rayuwa wannan mutum idan ya dauki wannan wato wasici da Allah madaukakin sarki ya masa to karshe zai samu al'amuran sa wato ya ci nasara a karshen su kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wal asri innal insana lafi khusr dan adam gaba ɗayan shi yana cikin asara amma sai Allah ya lissafo cewa banda waɗanda suke imani da kuma waɗanda suke wasici da yin hakuri kuma suke aiki nagari sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innan nasra ma'a sabr duk wata nasara da kake nema sawa'un nasara a babin ibada da da'a ga Allah da kauracewa saban Allah nasara a cikin wasu al'amuran ka na rayuwa to suna tamfare ne da hakuri haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa shi mumini al'amarin sa cike yake da mamaki idan wani tashin hankali da rashin jin dadi ya same shi yayi hakuri sai Allah madaukakin sarki ya sanya hakan ya zanto alkhairi saboda haka wato bawa lallai dole ne yayi hakuri sawa'un a cikin al'amuran sa ya nemi taimako da hakuri har a cikin al'amuran sa suka shafi rayuwar yau da kullun da kuma rayuwa da al'umma Allah madaukakin sarki yana cewa la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira Allah yake za ku ji cutarwa mai yawa daga mushrikai da mutanen da suke kafin ku wadanda suke an ba su littafi yahudu da nasara amma sai Allah yake wa in tasbiru wa tattaqu in kuka yi hakuri kuka ji tsoron Allah Allah yake inna zalika min azmi al'umur haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yana cewa المؤمن الذي يخالط الناس مؤمن da yake cudanya da mutane kuma yake hakuri a bisa cudanyan nan da yake da mutane manzon Allah yake yafi alheri sama da wanda wato yake ya ja gefe ba zai cudanya da mutane ba zai yi hakuri da su ba saboda haka wannan wasici ne mai girma da Allah madaukakin sarki yayi mana na neman taimako da hakuri a cikin dukkan al'amuran mu gaba ta biyu da Allah madaukakin sarki yake raye mu akan ta ta hanyar neman taimako da ita ce sallah Allah yana cewa ku koma zuwa ga sallah a cikin dukkan al'amuranku tare da cewa sallah godiya ce ga Allah kankan da kai ce zuwa gare shi to amma fa sallah ta kunshi wasu al'amura masu girma a rayuwar dan adam sallah alkhairi ce gaba ɗayan ta kuma ita ce mafi girman taimako ko abin da dan adam zai nemi taimako da ita a cikin dukkan al'amuransa da suka taso masa na duniya annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ya tabbata a cikin hadisi masu yawa barkatai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan wani al'amari ya tinkaro shi mara da'i na bacin rai na firgici na tsoro manzon Allah sai ya zabura ya kama sallah kuma da Abu Dawud da Ahmad suka rawaito ana neman taimako da sallah ta hanyar sanyaya marai yayin da ta shiga cikin wani bacin rai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ji'ilat qurratu aini fi sallah an sanya min sanyin ido na a cikin wato yin sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana ana neman taimako da sallah wajen wato samun hutun zuciya kamar yadda yazo shi ma a cikin hadisi da manzon Allah yake cewa a nabiha ya bilal zo ka tayan mana da sallah ko ma shiga cikin ta mu samu kwanciyar hankali da nutsuwa da jin dadi haka nan kuma kissar Juraij wato ita ma ba za a barta a baya ba a wannan gabar ta hanyar wato abin da yake nuna cewa sallah ana neman taimako da ita wajen fita daga cikin wasu jarabawoyi da wasu manyan al'amura da za su tankari mutum masu barazana da mutuncinsa ko rayuwarsa hadisi ne muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun rawaito cewa wani bawan Allah wanda ba shi da sana'a sai bauta amma mutane suka so su masa sharri aka je aka samu wata mata da wani makiyayi ya mata ciki har ta haihu sannan aka zo aka masa sharri aka ce shine yayi mata ciki lokacin da aka zo gurin sa da maganar sai ya ce to a dan bashi dama yayi alola ya shiga yi sallah raka'a biyu ya roki ubangiji subhanahu wataala ya gana da Allah fitowar sa ke da wuya ya taba yaron ya ce wane ne babanka Allah ya bawa yaron ikon yin magana ya ce makiyayin dabbobi saboda haka wato sallah tana taimakawa wajen fita daga cikin mawuyacin hali da mutane za su tsinci kansu ko mutum zai tsinci kanshi haka nan wato Imam Tabarani Allah madaukakin sarki wato ya ji kansa da rahma ya rawaito wani hadisi da yake cewa wata rana Abdullahi dan Abbas yana cikin tafiya sai aka bashi labarin wani daga cikin ƴan uwansa ya rasu sai ya koma gefe kawai sai ya tada sallah aka tambaye shi ya haka sai ya ce ku ji abin da Allah ya ce bane isti'inu bis sabri was sala kenan dukkan wata masifa da ta tinkaro bawa to sallah tana daga cikin abin da zai nemi taimakon haffafawa kansa wannan masifar da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana yana sallah kamar yadda hadisi ya tabbata daga sayyidina Ali cikin sunan Nasa'i da musnad Ahmad da asalin hadisin yana Bukhari cewa ranar yakin Badar manzon Allah kwana yana sallah yana ganawa da Allah madaukakin sarki wannan hakan yayi tasiri wajen cin nasarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kare waɗannan wato kafirai din idan muka koma zamu ga ko sallar tsoro ta yaki da aka shar'anta me yasa Allah bai dauke ta ba malamai suka ce saboda sallah tana nishadantar da zuciya zuciya, tana karfafa gabbai, tana karawa kuzari, tana wato karawa kwarin gwiwa, saboda bai hana ko kuma bai wato ya bar bayi cewa har ana yaki ma su ci gaba da sallah. Idan muka kalli wato sallar khusuf da ake cewa kisfewar rana da kisfewar wata da istisqa, duk salloli ne da ake neman taimako da su wajen yayewar masifu da sauransu. Haka nan sallah ana neman taimako da ita ta hanyar wato nisanta dukkan wani abin ki da alfasha, kamar yadda Allah ya ce inna salata tanha anil fashai wal munkar. Haka nan ana neman taimako da sallah wajen yakar duk wasu miyagun dabi'u da waɗanda suke ba nagari ba. Allah madaukakin sarki yana cewa innal insana khuliqa halu'an idza massahu ash-sharru jazu'an wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin. Allah ya ce dan adam an halicce shi akan handama da babakere, sannan kuma da raki idan wani abu mara dadi ya same shi, sannan kuma da ruwa idan ya samu alheri. Amma sai Allah ya togace ya ce sai masu sallah su kadai. Haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana nusar da mu cewa idan kuka yi mafarki na wani mummunan abu, ku yunkura ku tashi ku koma sallah. Dukkan wannan sai Allah ya rufe da wata babbar fa'ida, sai ya ce inna Allaha ma'as sabirin, domin da hakuri da sallar gaba ɗayan su dangi ne na hakuri. Sai Allah ya ce to wannan ya tsaya akan waɗannan, ku sani Allah yana tare da masu hakuri. Allah yana tare da su ta hanyar taimakon su, ta hanyar taimaka musu, ta hanyar yayi musu masifar su, ta hanyar sa musu natsuwa, ta hanyar gusar musu da damuwar su, ta hanyar ba su cin nasara da natsuwa a cikin zuciyar su. Saboda haka wannan aya wato darasi ne mai girma, musamman a cikin wannan lokuta da muke ciki na rashin jin dadi, ta fuskar rashin zaman lafiya, ta fuskar faruwar wato dankushewar wato tattalin arziki, ta fuskar samun canji a cikin al'amura na rayuwa. Bayi su nemi taimakon Allah da hakuri da kuma komawa izuwa ganawa da Ubangiji a koda yaushe a cikin salloli na farilla da salloli na nafila. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Masha Allah, a ƙarshen shirin namu na wannan makon, duk da cewa insha Allahu a sati mai zuwa za mu ci gaba da kawo muku ragowar bayanan da suke da alaƙa da wannan ayar tamu, na tambayi Dr. Gwani Salihu Musa, shin ko akwai wasu hadisai da suke bayani akan haƙuri da kuma sallah?
Bismillahir Rahmanir Rahim, godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki, tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi Muhammadu da kuma sahabbansa da alayensa da wanda suka fi tafarkin sa izuwa rana ta karshe. Ƴan uwana masu sauraron wannan shiri mai albarka, shirin ilimi cikin ilimi, ina muku gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A yau Allah ubangiji ya saki sadamu da ku a cikin tafsiri na aya 153 wanda Allah ubangiji ke faɗa cewa بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. wannan aya mai albarka wanda Allah ubangiji ya mana wasiyaci da yin hakuri da kuma sallah, to Allah ubangiji ya mana haka ne saboda ya daga darajar mu da kuma kankare mu da zanuban mu. To a cikin tafsirin wannan ayar zan yi bayani akan wasu hadisai wanda suke alaka da wannan tafsiri ko kuma da wannan aya mai albarka. Al-Imam Ibn Kathir ya kawo a cikin tafsirin sa bayan yayi bayani ko ya koro wannan ya koro bayani sakan tafsiri na wannan aya, sai yake cewa ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ajaban li amril mu'min, a wata riwaya kuma ajaban lil mu'min, la yaqdi Allahu lahu qada'an illa kana khayran lahu wa in asabathu sarra aw in asabathu sarra fa shakara fa kana khayran lahu wa in asabathu darra fa sabara fa kana khayran lahu. Wato al'amar mu'min yana da matukar abin al'ajabi, abin mamaki, saboda Allah ubangiji la yaqdi Allahu lahu qada'an, Allah ubangiji baya hukunta ko ya kaddara wani abu ko wani hukunci a kansa, illa kana khairan lahu, sai ya kasance wannan kaddarar da kuma wannan hukunci abin alkhairi ne a gare shi. In asabatu sarra fa shakara, idan abin farin ciki ya same shi yayi godiya ga Allah subhanahu wataala, to wannan ya zama abin alkhairi a gare shi. Da abin farin ciki kamar a samu sa kamar da ko kuma ya samu kamar wani abu na appointment na bangaren aikinsa ko kuma abu na kasuwanci ko na arziki da sauransu. Wa in asabatu darra fa sabara fa kana khairan lahu, idan kuma abin ki abin bakin ciki da ya same shi kuma ya hakuri akai, to shi ma wannan abin alkhairi ne a gare shi. A wata riwaya kuma har ya karanta cewa wannan abu baya kasancewa sai da wanda ya zama mu'mini ne. To wannan ayar da muka gani farko to wannan hadisi da muka ambata yana tafsiri ne ko yana bayyana mana irin hakurin da mu'mini ake so yayi akan duk wani abu da ya same shi a nan duniya musamman a wannan yanayi da muke ciki na ganin cewa kunci a rayuwa ko kuma ganin yanda wannan wato ba wato ibtila'i ya zo ga al'umma gaba daya na wannan COVID-19 da ake fada Allah ubangiji ya yayo mutane gaba daya kuma wannan tafsiri dai na wannan aya Imam Ibn Kathir ya sake kawo na hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke hada cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun salla wato hadisin nan hadisi ne wanda Hudayb bin Al-Man ya rawaito ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sira da amincin Allah sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi idza hazabahu amrun wato idan wani al'amari ya bakanta masa rai ahzanahu wa hammahu ghammahu duk al-gham ko al-ham duk daya ne bakin ciki da sauransu duk wani abun bakin ciki da ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam to nan da nan zai sa to kun ga wannan hadisin yana nuna mana cewa duk lokacin da mu'mini Allah ubangiji wato ya jarrabe shi da wani abu na musiba ko wani bala'i da ya same shi to sai koma addu'a ga sallah kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma wannan yana yin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke fassara mana wasu ayoyi da aikace wato wannan aya isti'inu bis sabri was sala Annabi sallallahu alaihi wasallam idan abu ya same shi nan da nan sai tashi sallah koda ko wannan sallah ta kasance sallah ce ta farilla ko kuma sallah ce ta nafila Allah ya samu dace kuma akwai wani hadisi da Imam Bukhari ya rawaito shi shima da sanadi wanda yake ingantacce anan a cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min musibatin tusibul muslima illa kaffara Allahu biha anhu hatta shauka yashaquha wato babu wata musiba da musiba da za ta samu mu'mini ko musulmi illa cewa face Allah ubangiji ya kankare masa ya kakkabe masa zubansa koda kuwa abin ya kasance wato kaya ce mutum ya zamanto ya bai takanta mana ya taka to wannan ma musiba ce ko mun ganganta da muke gani amma Allah ubangiji zai daga masa darajarsa kuma zai kankare masa zubansa a wani riwaya kuma a wata hadisi kuma wani hadisi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa wato inna 'idamal jaza'i ma'a 'idamil bala'i wato girman lada yana tantare yana damfare ne da kuma girman bala'i da musiba da kuma yanayin wato jarabawa da Allah ya mutum wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum wato Allah ubangiji idan ya kaunaci wasu al'umma ko wani mutum ko wasu mutane to zai mutunta cewa yana jaraba su da abu daban-daban faman radiya falahu ridha wanda yayi yarda da wannan to kuma shikenan wannan abin zai kasance zuwa gare shi wato abin alkhairi zai mu gare shi in ya mai da shi abin alkhairi ne wanda kuma yayi fushi ya zamanta cewa a bai dauki wannan abin kamar wato ibtila'i ne ko jaraba ce daga ubangiji ba to wannan ma abin zai dawo zuwa gare shi ma'ana in alkhairi ne ya zo a gare shi idan kuma sharri ne ya zo a gare shi shi ma Imam Munziri ne ya rawaito a wata riwaya kuma la yazalu wato ma yazalu albala'u bil mu'mini wal mu'mina fi nafsi وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة وتباب بلائي قوة مصيبة لذات سمومني كومومنا مومنا مشي وتأكرن كنسة كوكما آئنسة ko kuma dukiyarsa wato har da mun cewa ya kai matsayin wato ya sadu ga ubangiji zuwa wato ranar kiyama kenan wato wannan bala'i da ya samu sai yau gobe wannan in ka fita daga wannan ka sake shiga wannan bala'i har da mun cewa mutum ya je lokacin zai mutu ya haɗu ubangijinsa to zaka ga cewa lokacin zai haɗu ubangijinsa babu wani zunubi a tattare da shi shine hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alayhi khati'a wato duk wani musiba ya samu mutum duk wani bala'i da ya same shi yana hakuri akai to haka dai har lokacin da ya manto ya ga wato ranar kiyama Allah ubangiji wato ya sadda shi to a lokacin kuma Allah ubangiji zai kankare masa zunubansa gaba daya sai ya zamanto cewa wancan bala'i da ya same shi ya zama sababi ya zama sanadi na kankare masa zunubansa gaba daya wani hadisin kuma shi madina fassara wannan aya ce mai albarka wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa man yuridullahu bi khairan yusab minhu wa tarwaya kuma yusib minhu wato duk wanda Allah ubangiji ya so shi da alkhairi sawa wannan alkhairi na nan duniya ne ko na lahira ne wato kamar daga daraja da kuma kankare zunubai da manyan zunubai da kananan su kuma ko kuma Allah ubangiji ya daga masa ya kara masa ya danfa wato ladansa na wani aiki da yake yi wato ba sai Allah ubangiji ya so ko masa ko
kuma ya turo masa abubuwa daban-daban na musiba, wani lokacin na rashin lafiya, wani lokacin na ciwo, wani lokacin na bakin ciki, wani lokacin kuma wasu abubuwa ne masu masa ciwo wanda za su ka samu wani dan uwansa ko kuma su samu wanda yake kusa da shi. Allah Ubangiji duk zai kawo masa wani abun gaba daya duk ba dan komai ba, saboda wato Allah Ubangiji na su daga masa darajar sa, ya kuma wato fadada masa wato ladan sa, ya kuma kankare masa zunuban sa. Dan haka wato aka samu daga Ali bin Hussein bin Zain al-Abidin, shi ma wannan Imam Ibn Kathir ne ya kawo tafsirin sa, yana cewa wato idan Allah Ubangiji ya tattara mutanen farko da na karshe a ranar kiyama kenan, sai Allah Ubangiji ya sa ayi kira, sai mai kira ya kira wato ya ce aina sabiruna yadkhulul janna, ina mun da suka yi hakuri ba dan kawai dan saboda shiga aljanna, ina suke wato wannan kiran da za a yi, aina sabiruna yadkhulul janna taqbal al-hisab, ina suke dan saboda shiga aljanna kafin ma ayi mi kafin ayi hisabi. Qal sai ya ce fa yaqumu anqum minan nas, sai mutane da yawa su taso wanda suke Allah Ubangiji jama'a kenan. Fa tatalaqahumul mala'ika, sai mala'iku sun mutu sun tsaya sun tsare su a gaba, su ce musu ila aina bani ya bani adam, ina za ku ci ku yayin adam, ina za ku je ku. Fa yaquluna, sai su ce musu ila aljanna, za mu tafi zuwa janna, aljanna. Fa yaquluna wa qabla alhisab, mala'iku za su ce musu kuma aljanna, ku shiga aljanna kafin ma a ce an yi hisabi. Qalu na'am, sai musu haka ne. Qalu wa man antum, to sai ku waye har malaku ce ku shiga aljanna kafin a ce an ma yi hisabi. Qalu as-sabirun, nune masu hakuri. Qalu wa ma kana sabrukum, mala'iku sai musu wani in hakuri kai, kace sai suke qalu sabanna ala ta'atillah, mun yi hakuri akan biya ga Allah. Wa sabanna an ma'siyatillah, mun yi hakuri kuma da barin duk wani abu da ya saba Ubangiji ko mun dadin sa mun bar shi. Hatta tawafana Allah, hatta wato har zuwa lokacin da Allah Ubangiji ya dauki ranmu. Qalu antum kama qultum, sai mala'iku su ce to ku dai kamar yadda kuka faɗa ne, tabbas ku ne masu hakurin nan. Udkhulul janna, sai mala'iku su ce musu ku shiga aljanna. Allah ya samu dace. A takeice wannan hadisi gaba daya suna fassara mana yadda hakuri yake da matukar muhimmanci, kuma Allah Ubangiji ya kawo hakuri da sallah ne saboda ɗaya daga cikin ibadodi da gaske ake bauta Ubangiji shine sallah, saboda girmanta shine inna Allaha ma'as sabirin. Allah Ubangiji yana ta hade yana tare da masu hakuri, musamman wanda suka yi hakuri akan duk wani bala'i da ya same su a wannan zamani, musamman a wannan zamani da muke ciki, a wannan yanayi ma da muke ciki, wannan musiba da ta samu al'umma gaba daya. Allah ya yi mana gaba daya. Allah ya sa mu dace. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi
mun gode dakta. Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana. Kafin mu ƙarƙare shirin namu, za mu karɓi wannan saƙon.
Al'ummar garin Kano, kamar yadda sanarwa ta gabata cewa za a buɗe katafaren kantin suturin adon zamani mai suna BBT Zara Gallery.
A yanzu haka an buɗe wannan katafaren kantin wanda yake makare da kayan sakawa iri-iri da suka haɗar da shaddodi da atamfofin zamani, material da lace, dogayen rigunan mata wato abaya, mayafai da sarƙoƙi, takalmi da jakunkuna na zamani, ga dalla-dallan yadikan maza da na mata.
Domin samun kayayyaki masu kyau da inganci cikin sauƙi da rahusa ba tare da kaje ƙasar Dubai ba, maza ka garzaya, ku garzaya ka tafarin kantin BBT Zara Gallery.
BBT Zara Gallery na nan a Lion Plaza kusa da bankin UBA, kasuwar kantin kwari a cikin garin Kano.
A tuntuɓi lambar waya 0806-602-75-76 domin neman ƙarin bayani.
Alhamdulillah, duba da yanayin lokaci dole mu dakata a nan, sai idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa, inda insha Allahu za mu kawo ƙarshen bayani akan wannan ayar da take bayani akan sallah. Muna addu'a a koda yaushe ga manyan malumanmu, tare da fatan Allah ya saka musu da alkhairi bisa irin wannan gudunmuwar da suke bayarwa domin ci gaban addinin Musulunci. Muna kuma addu'a ga Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana ɗauki bisa wannan annobar da take addabar duniya, ya kare al'ummar musulmai a duk inda suke. Allah, muna roƙonka da ka kare mana ƙasarmu Najeriya tare da jiharmu ta Kano. Ya Allah, ka kare birnin Makka da Madina, ka fitar da wannan cutar daga cikinsu tare da sauran biranen duniya baki ɗaya. Amin summa amin. A madadin wanda ya ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin namu mai albarka, wanda muke masa addu'ar gidan aljanna shi da iyalansa baki ɗaya, tare da roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa masa albarka a kasuwancinsa. Amin summa amin. tarada malama Hadiza Balanti, Asma'u Sadiq maman Safana, da shugaban mu baki daya Ahmad Garzali Yakubu, ni Abu Abdullahi Umar Yakubu Ilu nake cewa ma'assalam.
على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور
رمضان مزرعة فأحسب في مزارعك البذور لتنال بالأخرى جنانا وبساتينا وحور
رمضان مزرعة فأحسب في مزارعك البذور لتنال بالأخرى جنانا وبساتينا وحور مزارعك البذور لتنال في الأخرى جنانا وبساتينا وحور